sun garbe shi ne a ƙasa. Idan an je wajen yaƙi aka fi nasara akai abokin gaba, to an riga an gama babban munafar da ta sa a fita yaƙi kenan. To daga yaƙi da bayan an samu nasara akan abokanan adawa, a iya samun dukiyoyinsu. To irin dukiyar da ake samu a wajen yaƙi ya kamata a yi shi ne ya sa'aluna ka amil anfal, kun ka ce da su al'anfalu lillahi war rasul, dukiyoyin ganima lillahi mallakar Allah ne, war rasul mallakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bima'ana ba wanda zai ce a yi kaza ko a baiwa na kaza cikin dukiyar ganima sai Allah da manzonsa. Wani baya da shawara akan yaya ake rabon ganima, Allah ne kadai zai faɗa, manzonsa sallallahu alaihi wasallam kadai zai faɗa. Wannan ta sauka bayan kammala yakin Badar, an zo an tara abin da aka karɓo a wajen kafirai na dukiyoyin su da suka gudu suka bari. Sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya ga wani takobi ne shi a warsa, sai ce ya ma'aikin Allah ba ni wannan takobin mana, sai Annabi ya ce ba na ba ne ba na ka ba ne ba. Aka sake jimawa ya ce ya ma'aikin Allah a ba ni wannan takobin mana, Annabi ya ce ai na ce da kai ba na wa ba ne ba kuma na ka ba ne ba. Sa'ad bin Abi Waqqas ya ga dai Annabi ba zai ba shi ba sai shi ya koma gefe, ce mu yi wa man kila wani rago wanda bai yi yaƙi bai yi jarumta irin ta ba, shi za a zo a ba wajen rago. Ya gama wannan magana da zuwa sai sai ga dan aiki ya ce Annabi ya ce ka zo, sai gaban Sa'ad bin Abi Waqqas ya faɗi tsammaninsa kila aya ce ta sauka a kan shi saboda waccan zancen zuci da ya yi tsakaninsa da kansa. To bai a sani ba kuma me zai faru, in zo aka ce eh ka zo, da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ɗan ruka tambaye ni takobi, na ce da kai ba nawa ba ne ba naka ba ne ba, amma yanzu Ubangiji ya yi izinin cewa wannan takobin yana cikin rabona nawa ne, don haka ɗauki ni kuma na baka. Sai ya ce da shi ya tsalunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul, wannan sai nuna dukiyar ganima ko da Annabi bai faɗi ra'ayinsa ba sai da Allah ce ga yadda za a yi, shi ne qulil anfal lillahi war rasul. Allah ce fattaqullaha wa aslihu dhaka bainakum, ku ji tsoron Allah ma'ana ku kiyaye dokokinsa, abin da ya umarce ku da yi ku yi kokarin yin gwargwadon ikonku, abin da ya hane ku ku nisance shi, wa aslihu dhaka bainakum, ku sasanta tsakaninku da juna, ko da an samu rashin fahimtar juna wane ya yi wa wane ba daidai ba, su wane sun yi wa su wane ba daidai ba, so ake ku yafe wa juna, so ake ku yi wa juna gafara. Wannan ɓangare na wannan aya shi ma akwai hadisin da ke nuna sanadiyyar saukar shi. Lokacin da za a fita yaƙi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi yunƙuri ya aikata kaza da kaza a wajen yaƙi, to idan an zo wajen ganima za a ba shi rabo na kaza da kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabar da sahabbai akan wannan don saboda su fita da ƙarfin hali wajen yaƙi. Sai ko aka fita, samari majiya ƙarfi sai kasance su ne a sahun gaba gaba, abinda duk Annabi ya alƙawari in an yi zai ba da ganima sai da suka yi. Matasa ko tunda ba su da ƙarfin kai hari, su sai suka tsaya daga baya suna baiwa waɗannan musulmi kariya, kuma sun zagaye Annabi don kara kawo wa Annabi farmaki. Ana kammala yaƙi, an riga an zo wajen ganima, sai suka ce to ganima dai ta mu ce ta mu kadai, dan dama Annabi ya ce wanda ya kaza shi za a ba mu, ko mu ne muka yi, ku ko kuna nan zaune. Suka ce yau yau banda mun sa muku anan, ku ku isa ku je gaban, waye zagaye Annabi kan kafirai su kawo masa hari, ku kanku waye tsare bayan ku dan kar a kawo muku hari ta baya, dan kun ga kun je wuri kaza kun je wuri kaza, ai mu muka tsare ku daga baya, dan haka namu ne. Sai suka ranka jigima da juna, sai Allah ya ce fattaqullaha wa aslihu zaka bainakum, ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa ku sasanta tsakaninku da juna. Kowanne akwai irin gudunmawar da ya yi, kowanne akwai irin rawar da ya taka dangane da tafiyar da addini gaba, bai kamata ba wani ya yi alfahari akan dan uwansa. In ka ganka akan alkhairi sai kai ma Allah godiya, ka roki Allah tabbata akai karka zame watan wata rana. In ka ga ka ja baya sai ka roki Allah ya baka himma dan ka je sahun gaba. Inna fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allaha wa rasulahu, ku yi wa Allah biyayya, ku yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya cikin lamarin ganima da ma sauran al'amuran da ba su da alaka da ganima. In kuntum mu'minin, in dai har kun kasance da gaske ku mu'minai ne, to haka ya kamata ku zama. Na'am.
Innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
إنما المؤمنون سندهم من أي ودا لسكي لسكي شيء إيماني الذين إذا ذكر الله سوني ودا لإداعك أنبت الله تعالى وجلت قلوبهم sai zukatan su tsorata su furgita saboda jin gauran azabar Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, idan an karanta musu ayoyin Allah, zadatkum imanan, sai waɗannan ayoyi su ƙara musu imani akan imanin su nada. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah kadai suke dogara, ba sa dogara ga kowa. Wannan sune su kofofin mu ne na gari. Abu na farko wato jin tsoro, lokacin da duk aka ambaci Allah ko azabar Ubangiji sai a samu suna masu jin tsoro. Abu na biyu, lokacin da duk aka faɗi wani hukunci da Allah ya ce ko manzansa ya ce, wanda a jiya ba su san shi ba sai a yau, to da zara an faɗakar da su sai su fara aiki da shi, shi ne zalatin imanin. Abu na uku, tawakkali ga Allah, ba sa dogaro ga kowa sai ga Allah. To wannan aya da Allah ya ce idza zukirallahu wajilat qulubuhum, mene alaka da fadin Allah ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Wannan aya da muka karanto yanzu tana cewa waɗanda suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wato zukatansu suna natsuwa, suna samun kutun inani bi dhikrillah, da ambatan Allah. Mun ko san cewa yana cikin ambatan Allah alqur'ani mai girma, bal alqur'anu huwa afdalu dhikr, Qur'ani shine mafificin zikiri. Dan Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra. Wannan al-Qur'ani ne. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا فتدي أتيلي أبن دايك نفي دا ذكر سيني القرآن توني ياتي وتطم إن قلوبهم بذكر الله زكاة سسنة نسوى دا القرآن بيجرما تنغلين ياتي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, in an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata. To ko ma'anoni ne kishiyoyin juna tsakanin natsuwa da jin tsoro? Kishiyoyin juna ne. To ta yaya za a yi lokaci guda zuciya ta tsorata, lokaci guda kuma ta natsu? Yaya za mu yi warware wannan matsala? To shi ne malamai ke cewa al-itmi'inan shi ne inshirahul qalb idza jaa al-yaqin, wato shi itmi'inani ko natsuwar zuciya shi ne wato ainihin yalwatan kirjinka wajen karɓan gaskiya, yarda da dukkan abin da Allah ya ce. Da zaran an ce Allah ya ce, kai ba sauran kokonto a cikin lamarinka. In kaga kana da kokonto, in kaga kana kwangaba kwambaya, to ba ka da masaniyar Allah ne ce ko manzansa. Amma da zaran ka samu tabbas wannan hukunci ne daga Allah, wannan hukunci ne daga manzon Allah, zuciyarka ta gama natsuwa, yaqini ya zo babu kokonto. Dama da yaqini da kokonto kishiyoyin juna ne ko? Idza jaa al-yaqin dhahaba al-shakku, idza jaa al-shakku dhahaba al-yaqin. To kai yaqini ya riga ya tabbata, shine ism inani. Da Allah madaukakin sarki ya Allahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mutane na gari kenan suna da yaqini, suna da tabbat cikin duk sakon da Allah ya faɗa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. To amma menene ma'anar wajil qulubuhum? Bayan sun samu wannan yaqinin, to kuma kullun in sai ga tafassi akan fata, sai su rinka jin tsoron kar watan wata rana shiriyar da muke kai ta kubuce mana da zama kamar wancan fataccen, sai wannan yasa su jin tsoro, shine wajilat qulubuhum. Karuku wannan ba cin karo da juna, saboda jin tsoron ma kar gobe su fata, sai su rinka roƙon Allah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ake ma'anoni ne guda biyu ba cin karo da juna. Ta kuma in qulubuhum, suna samun natsuwa duk abinda Allah ya ce, suna da yaqini ba sa kokonto a kai. Wajilat qulubuhum, suna jin tsoro kullum, ya Allah tabbatar da mu akan kiriya, in sun ga fatacce tsoro suke kar gobe su ma su zama kamar wancan fatacce. To wannan ma'anoni guda biyu Allah ya hada su cikin aya guda,
dan a nuna mana ba sa cin karo da juna. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan matani takayyaru minhu juludul ladina yakuna rabbuhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah takayyaru minhu juludul ladina yakuna rabbuhum wa zukata ko kuma fatu na gangan jikin wadanda suke jin tsoron Allah sai ga suna karkarwa idan an karanta ayoyin alqur'ani suna furgita suna jin tsoro yace thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan da karshe sai nutsuwa ta zo kuma ta sake mai bayan watan jin tsoron da yayi baya ma'ana dai da nutsuwa da jin tsoro suna taruwa a cikin zukata guda dine innamal mu'minuna alladhina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wannan na nuna imani yana da tsuwa a cikin zukata bi yazdadu imanan ma imani walladhina hadadu zadahum hudan wa ataahum taqwa wa ala rabbihim yatawakkalun ko mu'minai kullun dogaro suke ga Allah ba sa dogara ga wani Allah abinda ko ake nufi dogaro ga Allah shine ya zanto zuciyarka ta nasu cewa kokarinka ba zai jawo maka alheri ba ragwancinka kuma ba zai jawo maka faduwa ba zuciyarka ta nasu da wannan gabbanka kuma suna yin aiki don kawo alheri kuma suna yin aiki don gujewa sharri ma'ana ba a zama da kowa a ce an yi tawakkali tawakkali yana da rukunai guda biyu rukuni na farko yardar zuciya cewa ba abinda za ka samu sai abinda Allah ya kaddara rukuni na biyu gabbai su yi aiki wajen nemo wa kai alkhairi da kuma wajen guje ma sharri dukkan mutumin da ya zauna ya ƙi fita kasuwa ya ƙi noma ya ƙi yin aiki ya ce ai randa kina ɗaka Allah ke baki ruwa to wannan ba tawakkali ba ne sunansa tawakkul ma'ana ragwanci da lalaci amma in kana son tawakkali gaba na aiki zuciya na natsuwa cewa gaban nan yadda suke aiki ba su ke jawo alkhairin ba sai in Allah ya ga daman zuwansa to wannan shi ne tawakkali sai Allah ce
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ هُمْ مَنْ يُؤْتُونَ وَقَدْ سُئِلَ قَيْرُ الصَّلَاةِ قَيْرُ الصَّلَاةِ كُثِيرٌ أَيَوَتَر بِإِتَا كَانَ قَائِدًا لِوَقْتِ بِشَرِيعَتِهِ كَذَا كَيَدَّكَ جِنْسُ الصَّلَاةِ دَغَنْغَنْ بَاتَرَ دَوْنَ حَنْجَرِي لِشَرِيعَة بَا دَوْمُ جِنْسُ الصَّلَاةِ يَنَا جَاوُ اللَّهُ يَفِشِي دَمُسُ to mumuni na gari yana tsayar da sallah akan lokacinta kuma yana kokarin ya je yayi ta cikin jam'i domin sallar jam'i wajibi ce kamar yadda Allah ya ce wa qimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in akwai maganar malamai da ke cewa sunna ce mu'akkada amma zance mafi inganci tsayar da sallah wajibi ne da a ce zaka tsaya kai sallah a gida babu wani uzuri na shari'a ba tare da ka je masallaci jam'i ba duk da zamu ce sallanka tayi da kai a gida amma kana da laifi na rashin zuwa jami'i yanzu sai kai istighfari dan Allah ya kankare ma wannan laifi alladhina yuqimuna as-salata sune wadanda suke tsayar da salloli akan lokacin su wani ma razaqanahum yunfiqun kuma suna tiyarwa daga abin da muka arzuta su tiyarwa ta wajibi kaman zakka da tiyarwa ta mustahabbi wato ta sadaka ta tawwi'i ta sai duk suna yi na'am
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أولئك هم المؤمنون حقا أولئك وطن دعك أنبتا أبايا من دسيفوهم لسيق باتا هم المؤمنون حقا سيني ممني نجس فيها لهم درجات عند ربهم هم للي سنة درجوجي درجة أبايا درجة ma'ana masaukai daban-daban a cikin aljanna inda rabbihim awrun ubangijinsu wa maghfiratun sannan suna da gafara da ubangije musu sanadinta shine ayatu musu zunubansu wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake mai girma shine aljanna allahumma ja'alna min kana
wa zakara rabbuka min balika bil haqqi wa inna fariqan
wannan kamar fara shiga ne cikin abin da ya shafi yakin Badar din. Asalin yakin Badar kamar yadda muka faɗa an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira. Kuma sanadiyan aukuwar yakin. Sanin su ne cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sun samu hizgunawa daga wajen kafiran Makka. Wanda wannan shine dalilin da yasa Ubangiji ya umarci Annabin da yayi hijira zuwa Madina. Yayin da sahabbai suke kokarin hijira zuwa Madina daga cikin zakoyan da suke da kuɗi da rumfunan kasuwanci da dabbobi a Makka amma duk mutanen Makka sai kwace musu. In dai zaka fita da dukiyarka akai idan mutan Makka to ba za su kyale kika tafi da dukiyarka da ranka ba, sai sun kwace maka dukiyarka. Wannan tasa da dama suka rinka barin dukiyarsu, suka rinka barin wato jarinsu, suka bar komai suka tafi da zuwa Madina, ba komai daga su sai imaninsu. To mutanen Makka kuma suna da harkar kasuwanci da suke kai su kasar Sham, kuma dole ba su da wata hanyar da za su ji sai sun ga ta gabar garin Madina kafin su wuce zuwa Sham. Domin Madina kamar tana tsakiya tsakanin Makka da Sham. Mutumin da ya taho daga Sham za su Makka sai ya bi ta Madina, mutumin da ya taho daga Makka za su Sham sai ya bi ta jikin Madina, ko daga Sham za su Makka sai ya bi ta jikin Madina. To sai sahabbai suka ce ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda yanzu ga shi mun samu labarin fatake mutanen Makka sun wuce sun tafi Sham harkar kasuwanci, me zai hana a kan hanyar su ta dawowa mu tare su mu kwace kasuwancin da dukkan kayan kasuwancin da ke tare da su a madadin namu da muka baro a Makka? Su sai kwace mana gidajenmu, su sai daji dukiyoyinmu. To tunda su ma yanzu ga ayarin su nan za su je Sham, sun dawo mu ma mu tare su mu kwace kayanmu, tunda dai za su bi hanya ta gabar jikin Madina, tunda suna bi ta Badar ne. Badar kuma rijiya ce, sunan ake kiranta da suna Badar, tsakanin wurin da Madina duka da su kilomita 70 ko wani abu makamancin haka ba. Sai Annabi sai ya ce eh wannan ko haka ne. Saboda haka sai sahabbai suka fita tare da Annabi, bisa da cewa ga Abu Sufyan can da dukiyar mutanen Makka ya taho zai tafi Makka daga Sham, don haka za su tare shi a hanya su kwace duk abin da yake tare da shi a madadin na musulmai da aka kwace musu a can. To Abu Sufyan sai ji tunji take masa labari cewa ga ba abin da Annabi ga abin da ake Annabi ya fito da sahabban su za su rutse ko a daidai Badar. Sai Abu Sufyan ya samu wani jakada na musamman ya tura Makka cewa a je a faɗa mutanen Makka ga halin da muke, don haka su fito kansu da karkatar su don su tare dukiyoyin su, kar a kwace dukiyoyin su, mu dai ba za mu iya ba su kariya ba. Ni da mutanen da ke tare da ni ɗan kaɗan ne, mutanen Madina sun fi ƙarfin mu, amma lalle a raba goren gayyata mutanen Makka su fito kansu da karkatun. Aka je aka isar kuwa, da aka je aka isar aka yi tilas cikin garin Makka cewa kowa ya fito, duk wani saurayi da zai iya ɗaukan takobi ya fito. Aka taho runduna har mutum 1000 na maɗauka takobi, kowanne zai iya yaƙi mutum 1000, Annabi ko shi mutum 310 suka fita. Lokacin da suka taho kan yaƙi sai Annabi ya samu labarin an turawa mutanen Makka, da haka ga su nan sun fito da rundunar yaƙi. Sai Annabi ke cewa sahabbansa, to ɗayan biyu ne dai, duk wanda muka fara gamuwa da shi shi ne namu, in mun fara gamuwa da rundunar yaƙi to za a gwamza yaƙi. Ni ke faɗa sahabbai don su san shi nan da suke. In ko mun gamu da ayarin kasuwanci na fatake, to wannan ganima ce ta ruwan sanyi, mu kwace ne mu koma gida, ba wani maganin yaƙi tun da mun ci cewa. Sai sahabbai suka ce kai ina ma dai a ce mu gamu da su fatakin mu samu jami'in da ruwan sanyi mu koma gida, amma ai ba mu fito yaki ba. Saboda haka ba su da tsammanin za a yi yaki sai a ga hanya ake labarta musu. To shine Allah ke cewa kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi, ubangiji ya a tambaya ya ce mana ulaika lahum darajatun inda rabbihim, ko yan aljanna suna da darajoji a wurin ubangijinsu. To irin darajojin nan da aka tana dan ma ɗan aljanna da aka ambaci siffofin su can baya, to kamar haka ne darajoji suke tambaya a sakamakon akhrajaka rabbuka, ubangiji ya fito da kai min baitika daga cikin gidanka na Madina bil haqqi, saboda gaskiya ya fito da kai. To dan haka ba tare da shirin yaki ba kuma duk wanda ya jure aka yi yaki, to kamar yadda can aka ce lahum darajatun inda rabbihim, to nan gurin ma za su samu darajatun inda rabbihim. Shine kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi, ubangiji ya tanadi sakamako irin na baya kamar yadda ya fito da kai min baytika daga gidanka bil haqqi, daga cikin gidanka bil haqqi da gaskiya. Wa inna fariqan min al mu'minina, kuma lalle akwai waɗansu tawaga daga cikin mummune da ke tare da kai, la karihuna, suna kin a ce yaki za a yi. Su babban abin da suke so a ce ku game da waɗancan fatake don ku kwace dukiyar ku koma gida, halin alim ba faɗa ba tayar da kura, shine la karihuna, suna kin a fita yaki. Sai Allah ce
yuzadunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annana yusaquna ila al maut wa hum yanzurun.
Yuzadunaka, suna jayayya da kai fil haqqi a cikin lamarin yaki, ta ba su labarin cewa za a yi yaki, su kuma suna gardama suna cewa a ya ma'aikin Allah, ina ma dai mu samu waɗancan fataki. Ba da ma ta bayyana, bayan ko al'amari ya riga ya bayyana cewa yakin za a yi, tun da Abu Sufyan da ya ji labarin annabi ya fito, sai ya sake wata hanya bai biyo ta Badar ba, tun da ya san annabi na nan da jiransa. Sai ya zanto su kuma su Abu Jahl da suka fito da rinzan yaki, kai tsaye Badar suka taso. Kaga ai ba da ma ta bayyana kenan. Yanda ya fito fili cewa me za a yi, yaki. Yujadilunaka fil haqq, suna yin musu da kai a cikin lamarin yaki, don ba ba da ma ta bayyana, bayan ko ya riga ya bayyana a sarari cewa yaki shi za a yi. Ka'annama yusaquna ila al-maut, sai ka ce saure su ake jan su zuwa inda mutuwa take, wa hum yanzuruna, suna ganin ta da ido. Ma'ana kamar kun ga mutuwa a fili, yadda zukatan suka cika da tsoro, yadda suke damuwa, kai ka ce mutuwar suka gani a fili, za a kai ta gidansu a rufe gidansu na ciki. Shine ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuruna. Na'am.
Wa idh ya'idukum Allahu inda ta'ibatan an lanakum wa tawajjuna an ghayra dhati jawdati taqulu lakum wa tawajjuna an ghayra dhati jawdati taqulu lakum wa yuridullahu
وإذ يعدكم الله تناوى الأمر كلوكة عند الله كنوك الخيرين إهدى الطائفتين إهدى جسكين تواغى بداديو ودي تواغى بكيكون كده ينكا سوا دهن من جارونتو دصورا هاجا ko kuma tawagar da ke kunshe da dasaru waɗanda suka fito yaki, to Allah ya muku alƙawarin lalle ɗaya ce an na halakun ɗaya daga cikinsu za su zamanta taku, wata wadduna, amma sai ga su sahabbai ku mumini da kuke tare da annabi, kuna goratar an na ghayra dhati shaukati takunu lakum, ina ma waɗanda ba sa ɗauke da makami su ne za ku gamu da su. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi, Allah ko yana son ya tabbatar da gaskiya, bikalimatihi, saboda alƙawarinsa da ya nade taimaki gaskiya ɗaya, shi yake so ya cika. Wa yaqta adabir al-kafirin, ubangiji kuma na son ya yanke kashin bayan kafirai, ya zanto kuntun sara a kansu, shi ne manufarta. Ko kuma kuna so ku gudu da nan zan ayari don ku karɓi ganima a madadin dukiyar ku da kuka yi haka. Sai ke ne. Liyuhiqqal haqqa, ubangiji ya kaddara wannan haduwa ta ku, liyuhiqqal haqqa, domin ya tabbatar da gaskiya, ya dora ta kan ƙarya, wa yubtila al-batila, domin ya lalata ita ƙarya din, ya zanto an daina jin doriyar ta. Walau karihal mujrimun, ko da ko mujrimai masu laifi, wato waɗanda suka bodewa ta farkin Allah, ko da sun ki, sai hakan ta riga ta faru. Nan da Allah ke cewa bi kalimatihi, kalmar Allah din nan shine alƙawarin da yi, da yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda وبين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معنى الله فيني تورو من زنس صلى الله عليه وسلم دكريا فيني تورو كده الدين نجسيا دومين يتوقع كوان نم الدين أكن ذكا صورا الدين فيني أنا نقول ينا سو يتيمكي واتو ينا سو يتيمكي جسيا يتبتر بجسيا بكلماته أتاكمكم القول به تنسكم وطنس آيوم دبنة وزيت أخرى جسيا دين أكن تريا. Sai Allah ya ce,
"Tastaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumtukum bi alfin min al-malaikati mursalin."
Idan ka tunawa al'ummarka yayin da tastaghfiruna rabbakum, kuke neman nasara daga wurin Ubangijinku, kuke roƙonsa, fastajaba lakum, sai Ubangiji ya amsa muku. Wato bayan an riga an zo fili na Badar kenan, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa yaki ne za a yi, kuma yanzu ba maganar ganima, sai dai yaki. Ga shi sahabbai ba su fito da shirin yaki ba, ba makami tare da su, kaɗan wanda suke da makami ba su fi mutum goma ba, galibin su ma a ƙasa suke, ba wanda yake kan doki ko kan raƙumi. Adadin waɗanda suke mahawa da yaki ba su fi mutum biyar ba. Saboda haka suka zo, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗaga hannu ya fuskanta al-qibla, yana roƙon Allah, yana cewa allahumma anjizni ma wa'adtani, allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam falam tu'bada fil ardh, yana cewa ya Allah, kika min alƙawalin da kai min, ya Allah idan har aka halakar da wannan yar tawagar da ke tare da ni to ba fa za a sake bota maka a bayan kasa ba ya Allah ka samu alƙawarinka annabi bai gufe ba ya daga hannu sama yana wannan addu'a har sai da mayafin da ke kan kafadunsa ya fadi sayyidina Abubakar zai dauka ya mayar masa akan kafadarsa yi ce ka faka munaka da fuka rabbaka magiyar da kake wa ubangiji ta isa ka lalle ubangiji zai ansa maka ubangiji ba zai ki Allah ka haka ba sai tuna Allah ki ta in tastajibuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman wato kuke neman agaji daga wurin ubangijinku annabi ya tsaya ne addu'a ko kuna cewa amin fastajaba lakum sai ubangiji ya ansa muku roƙon da annabi ya ce Allah ya ji ya ansa da me ya ansa yafi anni mumiddukum lalle ni zan karfafe ku zan ba ku agaji bi alfin min al mala'ikati da kwaya dubu min al mala'ikati cikin mala'iku murdafina masu bin juna ko murdafina ɗaya bayan ɗaya sun taho sun yi saiti kamar yadda wato sojoji ke tafiya ɗaya bayan ɗaya wannan shine alƙawarin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba shi agaji na mala'iku dubu mala'ika ɗaya ma ai mala'ika ɗaya ne fa aka tura kura kan milo garin mutanen annabi ne ya ɗauki garin ya ce sai fa ja'alna aliyaha sakilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjin ko amma ka turo nan han mala'ika ɗaya guda dubu kaga abin wato ba na wasa bane ba daga yanda makarantar zuwa nan gurin yana nuna mana tunda mun san sababin yakin Badar ashe addinin musulunci ba takala yake ba sai in an takale waɗanda suke fahimtar addinin musulunci a matsayin addini shajini wanda kawai ya zare takobi ne yana bin mutane ya faɗe wannan ya mayar da wannan bawa ba su fahimci addinin musulunci domin asalin gaskiya kaga su aka kwace wa dukiyoyi kuma da suka fito ba faɗa suka fito ba me suka fito don su karɓi dukiyoyin su amma sai waɗanda suka zo da dukiyar nan suka gudu sai ya kasance yaƙi ya rutsu su ba shi yanzu ko sun koma Madina yadda mutanen Makka suka fito sun bi su saboda mutanen Makka sun raba gwaran gayyata ne gaba ɗaya aka ce kowa ya fito har in mutum bai fita wannan yaƙin ba fa kuma ya zanto yana da ƙarfin fita yake fita sai da ya zanto ana yin kasida a zargi mutum a masa baiti har karin magana Larabawa suke da shi suna cewa la fil'iru wa la fil-nafir wai wato kai ba ka ga danga ba ka ga dangi shine dai ma'anansa kenan ma'ana al'ir shine tawagar Abu Sufyan da suka taho da kayan kasuwanci annafir rundunar yakin da suka fito karkashin jagorancin Abu Jahal dan a zo a yaki to idan ka zanto baka can wato baka da matsayi kenan cikin al'umma lalle ka zanto ko kana cikin ayarancin na fatake ko kuma kana cikin waɗannan mazajen wanda suka fito yaki to in baka ɗaya daga cikin sai a ce anta la fil iri wa la fil nafir ko fulan la fil iri wa la fil nafir wato banzan bazara dai ba ka ga danga ba ka da ni a cikin kowa ya fito to tunda kowa ya fito mai rage annabi yayi yana tare da tawagar da yake ganin ba su kai rabin waɗancan kafirai ba ba sai addu'a ba ba sai kuma fake wurin ubangiji ba ya koma ya fake wurin ubangiji ubangiji kuma ya ansa masa yace anni mumiddukum bi alfin min malaikati murdafi lalle zan taimake ku da mala'iku ɗaya har guda dubu waɗanda suke ababen bin juna to menene alakar wannan aya da ayar cikin suratu Ali Imran a can gurin an nuna taimakon da za a bayar na mala'iku dubu uku ne zuwa dubu biyar bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min almalaika kafin wannan ayar da cewa yayi wa laqad nasarakum allah bi badr wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tadhkurun idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alatin min almalaikati musawwimin kun allah ba zai iya ba ku agaji ba da mala'iku dubu uku musawwimina wanda kowanne ya sa alama da farin rawani a kansa sai ce bala ai Allah zai iya yin wannan in tasbiru wa tattaqu in ma kuka yi juriya in kuka ji tsoron Allah kuka kiyaye dokokinsa wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma kafirai duk da haka suka ce sai sun yake ku yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin min almalaikati musawwimin to Allah zai ba ku agaji da mala'iku dubu biyar mun da ne kai ababen saukarwa daga sama to da haka anan gurin an nuna dubu uku zuwa dubu biyar a cikin suratu al-imran a nan gurin an nuna dubu ɗaya mun ko san cewa ma'anar ba ɗaya take ba ko ban banci tsakanin dubu da dubu uku da dubu biyar in ne ruwa ta ajiye ga dubu ɗaya ga dubu uku ga dubu biyar wanne za ka ɗauka ko ba ta faɗa karɓar sani ma'ana da akwai bambanci da juna kenan. To shi yasa sai waɗansu malaman tafsirin suka ce ayoyin da ke cikin suratu Ali Imran wannan suna alaƙa ne da yaƙin Uhud, ba shafi yaƙin Badar ba. Wannan ayar da ke nan cikin suratul Anfal, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ومن سوني سكيد علاقة بياك بدر ده هكا باتن سرو لجونا أياك بدر أنسو كرد دبو أياك أهد فأنسو كرد نوا مليد دبو بير دبو أكو زوا دبو بير ثم دبو أكو القول انفلقوني كيكما كتي إنسي أصبر وستك وضاء تعالى سسك نوا دبو بير كينام باتن سرو ومن سيني مغانا فرقو سمالنا waɗansu malaman suka ce a dukkansu suna magana ne akan yakin Badar, domin yakin Uhud bai mala'iku ba su sauka ba. Ba mala'ika ɗaya da ya sauka a yakin Uhud, mala'iku sun sauka ne a yakin Badar. Sai ya za ya haɗa 1,000 da 3,500, sai aka ce ai ayoyin da ke cikin suratu Ali Imran suna magana akan cewa 3,000 da 5,000 duk lokaci ne za a kawo su. Wannan tana nuna 1,000, 1,000 wannan alƙawarin farko ne. Cewa anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati, zan ba ku agaji na mala'iku 1,000, alƙawalin farko ne. Sai kuma Allah ya danyi nuna mana zai iya ƙaruwa a san 1,000 din, sai ce murdafina akan kira'an nafi'a, da yawa dalun fataha kenan, wa fi murdafina dala yaftahu nafi'un wa an qumbalin yurwa wa laysa mu'awwala, wa an qumbalin yurwa wa laysa mu'awwala, ma'ana murdafina za a bi su da wani adadin 1,000 nan sai mun taba ne. Amma daga baya za a ƙaro muku wato 3,000 har dai su kai 5,000. Ina faɗin kun fahimta, kaga ba cin karo da juna kenan tsakanin ayoyin. Waɗansu malaman suka ce a dukkan su ku kyale su a yakin Badar, 1,000 wannan an ba su ba tare da sharadi ba, amma wato ainihin 5,000 kuwa cewa adadin ya kai 5,000 wannan an ce da sharadi, in tasbiru wa tattaku. To daga ƙarshe ku ba a samu asabar ɗin ba, ba a samu asakawa ba, da haka sai aka kyale a 1,000 kan. Wancan yana da sharadi, da an samu asabar wata kawa da adadin ya karu, tunda ba a samu asabar wata kawa ba wannan na 1,000 ya isa, kuma dai an samu cin nasara dai a wajen yaki. Ma'ana dai wannan danka haɗa alaƙa tsakanin wannan ayar da ke nan da waɗancan ayoyi na cikin suratu Ali Imran, dukkansu dai suna magana ne akan yakin Badar, domin can ma Allah ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla, kaga sunan Badar ya fito ƙarara. Fatakullaha la'allakum tuzkurun, sai fi iz taqulu, iz dinnan ay zarf ne wanda ya kamata ya zanto muta'alliqun bima qablahu, menene ma qablahu wa huwa an-nasr, nasarakum Allahu bi badrin, mata iz taqulu lil mu'minina alam yakfikum an yudzakuru rabbukum bi salati allati yunzilu alaykum, da haka sun fi dacewa da cewa gaba daya a yakin Badar suke, a yakin Uhud ko mala'ika ɗaya bai farka ba. To Allah ce zai taimaka musu da mala'iku har guda 1,000, murdafina kuma za a iya bin su da wani adadin, daga baya su ƙaru har su kai 5,000. Ta latin
wana ga Allahu inna shawa wa tafana inna jibilukum wa man illa minna inna Allah azizun hakim.
Wama ja'alahu Allahu, wannan agaji da Allah ya sanya shi ba fadan komai ya sanya muku wannan agaji na har mala'iku 1,000 ba, illa bushra, sai dan bushara a gare ku, dan ku samu nutsuwa ku fita wajen yaki da ƙarfi. Walitatma'inna bihi qulubukum, kuma domin zukatanku su natsu da wannan agaji da Allah ya kawo muku. An gane ku? Dan zukatanku su natsu, ku gane cewa kuma man nasru illa min indillah, nasara ba ta zuwa daga wurin kowa sai daga wajen Allah. Inna Allah azizun hakim, lalle Allah ta'ala shine aziz, wato wanda yake mabuwayi ba abin da ke gagararsa, hakim sannan mai hikima a cikin al'amuransa.
يُقَدِّرُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
غالبي إذا أكلت غوبرة أفتيتي kuma kasancewa shirin abokin adawarka ya fi naka dole ka kwana cikin tsoro, kuma galibi idan mutum zai kwana cikin tsoro zai kwana ba zai iya yin barci ba, amma dan Allah ya kore wannan tsoro daga cikin zukatan mummure tunda kan baya ya nuna yadda suke yin tsoro. Ya zuru naka bilaki ba da mata bayyana ka annama yusaquna ila almauti wa hum yanzurun, dan jin tsoro kai ka ce ga mutuwa za a kai ta wurin su ne yadda suke yin tsoro. To dan Allah ya kore ni wannan tsoro daga cikin zukatansu, dare na yi wata garin da za a fita yakin Badar, sai Allah madaukakin sarki ya lallabe su da barci, ina izu zaki kuma nu'asa, ku tuna lokacin da Ubangiji ya lallabar da barci ko kuma gyangyaɗi tare da ku dan ya sa hankalinku ya kwanta daga wancan tsoro, kar ku kwana da tsoro, dan in ka kwana da tsoro kila wannan sai ka samu faɗuwar gaba ma, a'a har ma a ci nasara a kanka, ka sare ka karaya da wuri. Amma in ka kwana ba tsoron sai ya kasance ka samu ƙarfin fuskantar abokin adawa, ina izu yuzakki kuma nu'asa, ku tuna lokacin da Ubangiji ya lallabar da barci ko kuma gyangyaɗi wato gare ku amanatan minhu, dan ya sa ku samu amintuwa daga jin tsoro da ya lallabe zukatanku. Wa yunazzila alaykum minas sama'i ma'a, kuma ku tuna yadda Ubangiji ya saukar da ruwa filin Badar, wurin akwai rairayi akwai yaki da yawa kwarai da gaske, to kuma faɗa akan yaki ba zai daɗi ba kamar faɗa akan fako, don fada akan bako ne kafarka za ta tabbata in kai tsayuwa irin ta mazan fama ba za ka zame ba, amma idan ka taka yafi sai zame da kai, to sai Allah ya saukar da ruwa daga sama don saboda ƙasa ta kame da juna, ta yadda in ka taka ba za ta zame ba, in kai tumbe akan doki doki ba zai zame ba. Shine wa yunazzila alaykum minas sama'i ma'an, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa na musamman daga sama daga gare ki, liyutahhirakum bihi, dan ya tsarkake ku da wannan ruwa idan an samu waɗansu suna buƙatar su yi alwala, ko kuma idan an samu wani ya kwana da mafarki yana buƙatar ya yi wanka. Wa yuzhibu ankum rijzal shaytani, domin Ubangiji kuma ya tafiyar da rijzal shaytani wato waswasan da shaytan ya jefa a cikin zukatanku. Waliyarjuta ala qulubikum, kuma Ubangiji ya yi haka domin ya ɗaure zukatanku ku samu yaqini, zukatanku su daina raurawa su tsaya wuri ɗaya tak. Wayuthabbita bihi al-aqdam, kuma domin ya tabbatar da ƙafafunku ta yadda in kuna taka kasa kasa ba ta zamewa, duk kuna a sakamakon saukar ruwan sama kenan. Ma'ana ni'imomin da Allah ya musu a yakin Badar suna da yawa kenan, san dai gashi Allah ya turo musu da me, mala'iku anni mumiddukum bi alfin min al-mala'ikati murdatina, sannan kuma daga baya ga me, idh yughashshikum an-nu'asa amalatan minhu, gengedi da Ubangiji ya sa musu ko barci, wannan ba ni'ima ce ta biyu. Sannan a karo na uku ga ruwa, yunazzila alaykum minas sama'i ma'an, ya saukar da ruwa daga sama, shi ruwan idan ya sauka menene amfaninsa, liyutahhirakum bihi, farko dai ya isa ruwa ku samu wanda za ku sha, ku samu wanda za ku yi tsarki, ku samu wanda za ku yi alwala. Wa yuzhiba ankum rijzal shaytani, kuma domin Ubangiji ya tafiyar muku da wato waswasan da shaytan ya zuba muku a cikin zukata. To wannan tafiyar da waswasan shaytan da me yake da alaka, shin yana da alaka da saukar da ruwa ko kuma yana da alaka da barci? Ina fatan kun fahimta menene alakar sa tafiyar da rijistar shaytan daga cikin zukata. To dan suka ce wannan yana da alaka da barci, idan muka ce yana da alaka da barci sai mu ce to tsoro din nan da suka yi gaji shine rijistar shaytan kenan, a sakamakon barci yuzhibu ankum rijistar shaytan, Allah ya tafiyar da me waswasan da shaytan ya zuba cikin zukatanku. Idan ko mun ce wannan yana da alaka da ruwa dan Allah ya tafiyar muku da dattin shaytan daga jikinku, sai ya zanto kamar yadda waɗanda suka ruwaito daga cikin malamai nasira cewa cikin sahabbai akwai wanda ya kwana ya yi mafarki wato gashi yana buƙatar yin wanka babu ruwa, to sai Allah ya kawo ruwan sama, kaga yuzu ba ankum rijzal shaytani, tunda mafarki idan mutum ya yi irin na kusantar mace dama daga shaytan yake sarara kamar yadda annabi ya bayyana cikin hadisi. قد يذهب عنكم رجز الشيطان اي بانزال المطر عليكم ويثبت به الاقدام, kuma yana daga cikin amfanin da ruwan da zai dan Allah ya tabbatar da kafafunku akan kasa, dan saboda kasa za ta game da juna ba za ta rinka zamewa da ku ba in kun taka. Sai ce
فَأُنْقِذِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُضَفَضُ لِهُ
إذ يوحي ربك إلى الملائكة تنوى الأمرك لوكة بأبنجب كيكيين وهي يكيين أمرنين مسمى إلى الملائكة زواج ملائك يكيدتوا أني معكم يا كو ملائكونا إنا تاردكو دو إن دغاكو معنا إنا تاردكو دجينا دجنينا دكياي واتا إنا كلمكو إنغا أمرنين دنموه كنيه كوه كيبا دهك فثبت الذين آمنوا ku je ku tabbatar da mummune a bakin fama kasu su tsoro kasu gudu ku je ku kara musu kwarin gwiwa shine fasabbitul ladina amanu shine wani sahabi ke cewa na dauki takobi na bi wani kafiri ran tare shi da takobi kenan kawai sai na ga ya fadi a gabana ga kuma jini na zuba a fuskarsa na yi waya bayana ba wanda ya sare shi da ga mai kike tambayar annabi daga abin da ya faru sai annabi ke cewa zalika madadun min as-sama'il ula wannan adadin sama ta farko ne na malaka أجلهم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسنزن جيفة ولو أتكن زكاة كافرين فاضربوا فوق الأعناق دهك باء أبن ديرجي سيكو يتسارا فوق الأعناق سمن ويا معناك يتفلي كاونا واضربوا منهم كل بنان كمكو يتسارا كو تجبأكو كسام داما وانا دوك ألا يكرف الزيز سبو تسنفتو سنة جنس ورو سنة دبو كاتر أيتي موت وانا اللاشم كوي كذا ذا إمو كذا أمباك كذا أنكو كندلوا أنكو أعوض جمالاكو ضد دا أفولي ورودة جتكن زكا سنة وانا تيكي نونا كلا ور الله سبحانه وتعالى جمد باين سممني متكر ممني ذا في إطاعة دا الله في إطاعة من نوح صلى الله عليه وسلم ينا يبدنا باري وانجي دينا إيباتو عددي ya dora su akan al'umma da ba ta tsammanin za su sunfara akan yaya za a yi ko abu farki ka dauka cewa sojoji 315 ko 17 su sunfara akan soja 1000 a wajen yaki tare da cewa 315 ko 17 din nan ba dukan su ke da makami ba masu makami ne su mutum goma ba waɗancan ku kowa ga makami ga masa faya al'aji idan wannan ya lalace a ƙarshe wannan sun fito ba har da mata masu yi su haka ana zubar su cewa lallai sai an yi balbalin bala'i to amma tare da haka ubangiji subhanahu wataala ya taimakawa bayin sa mummune da irin wannan ababe da su gabata a baya fa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sun zan tsoro zan je ka tsoro a cikin zukatan kafirai fadribu fawqa al'anaki ko da ku ta taran kawunan su in kun gamu da su kar ku tsorata wadribu minhum kull banan ku taru ko wata gaba da kuka samu dama dan ku kare addinin ku ku kare dukiyoyin ku ku kare martaban ku da Allah ki ذلك abin nan da aka ambata a baya na irin wannan tantana koda da za a yi makafarai bi annahu saboda su kafarai din nan sallallahu wa rasula sun saba ma Allah sun saba ma manzon sallallahu alaihi wa sallam wa man yashaqqi Allah wa rasula dukkan wanda ya saba wa Allah ya saba ma manzon sa kuwa fa inna Allah shadidul iqab to ya sani Allah mai tsananin hukuma ne a gare shi amma ya umarci bayi su yi wa mutum hukuma ko kuma ya saukar da hukumar daga sama Allah na iya kowane irin da cikin wannan ma'ana dai kafirai da aka ce a ko yaƙe su ku yi musu kaza a filin Badar da sauran inda mummune suka yi yaƙi din nan ba wai kun zalima ne abin da kuka yi musu kun yi musu ne da umarnin Allah ubangiji ya halicce su ya ba su lafiya ya ba su ji ya ba su gani tare da kwakwalwar tunani ya saukar musu da ruwa ya fitar da tsirrai kuma ya turo da manzo ya ce ga manzo na ku bisu suka ce mun ci yana da dama ya musu ukuba ukuban nan in ma ya saukar musu da azaba daga sama in ma da tsimin ta kubbunan kuma mun ne da haka ku da kuka je kuka far musu ba kun far musu bane dan maslahar kanku kuna ansa umarnin wani ne umarnin Allah wanda ya halicce ku ya halicce dukkan wanda ya
cycle din kasashen sai ya kasance in ya ci amanar su za ta kama su sai masa hukuma da halitti ta tsere shi ko ba sai ta yi zalunci ba to ina ga wanda ya halitce ka yi ba ka lafiya ya kula da kai tun kana jariri a ciki ya fito da kai sannan shi ka bauta masa kaki kuma idan yi hukuba sai ya ce hukuban nan zama zalunci. Kaga duk masu sukan musulunci da cewa addini ne na fada, addini ne na rigima, abin da yake jawowa sun jahilci musulunci. Abin da yake jawowa da dama daga cikin abokanan maganansu su musulmai kuma ba ta san irin hikimomin da ke cikin jihadi ba, me yasa ake yin jihadi? Shin ganin damar mummuni ne kawai sai yi jihadi ko umarni ne na Allah? Kaga umarni ne na Allah. To da irin wannan ne zaka gamsar da su kuma ka fahimci cewa rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yake yana yada musulunci. Shekara 23, 13 a Makka, 10 kuma a Madina, yaki nawa Annabi ya fita? Yaki 13, waɗansu su 15. To kenan idan ya zanto ya yi shekara 23 yana wa'azi, ko da zuwansa da musulunci har ya gama gaba ɗaya, ya yaɗa shi ya koma ga Ubangiji, ya kasance yaki 13 ya yi. Ashe wannan ya nuna ba manufar musuluncin ba ne ba fita yaki, don idan ka dawo a shekara ɗaya ma za ka iya fita su 13. Za ka yi shahari su 20 na shekara guda. Amma sai kasance su 13 ka shirya yaki. Duk sanar lokutan da yake fafu wasfahu hatta ya fi Allahu bi amri. Fasgir sabarin jamila innahum yarawnahu bayyida wa narahu qariba. Duk sauran abin da yake kenan. Khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid an al-jahili. Duk sauran shekarun abin da yake kenan. Yi musu rangume, yi musu afuwa, yi musu mu'amala mai kyau. Har ma mutum ya laifi annabi a sahabai su ce a ji abin da mutum ya annabi ce ku kyale shi, kila a hankali zai gyaru. Har idan mutum ya faɗi kalmar shahada, idan mummuni ya ce ya sare masa kai, aka ce me yasa ya ce a ya faɗi ta ne dan ƙarya, sai Allah ya masa rawar ce kazalika kuntum min qablikum mannallahu alaikum. Kai ma da haka kake, Allah ya maka ni'ima. Yanzu me yasa ba za ka kawo wani hanzari ba, in ma da ƙarya ya faɗa kyale shi. Ko da ƙarya mun yi da kalmar shahada, to ya riga ya tsinda daga takobin ka kenan. Ashe wannan sai na addinin na afuwa ne, addinin na rangwame ne, amma duniya ce ta yi hasara da ka fahimci wannan addinin. Yanzu in duniya tana so ta gane babban hasaran da tayi ta dukufa ta karanci musulunci sai ta gane a ce da jin rayuwar banza aka yi, rayuwar sharholiya aka yi. Su kuma masu sukan addinin sai addini ne na fada, addini ne na rigima, su ne za su kafa kungiya a kasashensu don baiwa kare kariya. Ba akwai ƙungiyoyi ba wanda suke kula da haƙƙin dabbobi, in an yanka mage su kai ka kotu, in ka kashe kare su kai ka kotu a ɗaure ka, saboda me ka kashe kare? Suna ina aka kashe musulmi ba adadi a Somalia? Suna ina aka kashe musulmi ba adadi a abin da a Bosnia? Suna ina aka kashe musulmi a Philippines da sauran wurare na duniya? Da kila ba a samu ƙungiyoyin bayar da kariya ga ɗan adam ba, sai ya kasance akwai ƙungiyoyin bayar da kariya ga kare da mage da alade. Cewa lallai a kyale alade ya shakata, in ka ɗaure shi ka zalunci shi sai an kai ka kotu? Wannan contradiction ne wannan. Duk ka da walwala da karfi ya kare adam. In ka ji sun ce ƙungiyoyin yancin ɗan adam, yancin bil adama, to bil adam ɗin wanda ba musulmi ba, amma ba musulmi a cikin wannan ajandar. Saboda haka wato sun fi mu baki ne, sun fi mu wayo, sai su zagi addininmu bayan su ne suke da abin zagi. Sai su kushe addininmu, mu ko yanzu lokaci ne ya kamata da fito mai tsallar addininmu ta hanyar faɗi, ko da za ka yi maganar yaƙi, kar ka yi ta kawo maganar ta kome faɗi hikimomin da ke cikin yaƙi. Da dalilin da ta ka haifar da yaƙi. Domin dai duk wanda aka takawa ko aka zubarwa, ya je ce shi ma zai taka zai zubar, zalunci ko adalci ya yi? Adalci ba zalunci ba. In yi rangwame ko ragwanci ne ko afuwa ce? Afuwa ce ta ce ganin dama. To amma wanda aka kawo ba taka ba a zubar masa bai je kai hari ba, akwai babban azalumi irin wannan? To kaga duk inda musulunci yake yaƙi yaƙi sai kaga sababban asali an riga an zalunci musulunci ne, sai a sa musulmai su tashi rama wannan zalunci da aka yi musu. To amma waɗanda ba su fahimci musulunci ba sai su ɗauka a musulunci kawai yana faɗa ne. To ba haka al'amari yake ba. Shi ne Allah ke cewa fa inna Allaha shadidul iqab, Allah mai tsananin hukuma ne, na yi hukuma ko ya so kudi ya daga sama ko ya umarni bayi su maka hukuma. Sai ce mai.
ذلكم مرضوا وأن للكافرين عذاب النار.
ذلكم فذوقوه. ذلكم أبن أن دعك أنبتا غريكو يقو كافرين فذوقوه كريكو تنتنيش لعذابا. معنى وأن أبدا أن لا يتاندا وأدون عذابا وتنتنيش يقو كافرين أن يجد الدنيا. وأن للكافرين عذاب النار سننكم أن أتنبتا لكافرين عذاب النار عذاب الوتا على هرا.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ولا
إذا لقيتم الذين كفروا إذن كون هذا دواء لسوء كافرك سكبج ريما الله أفيلي ياكي زهفا يزنتو كنكو سنتجونا لكو كنغن سنغنكو فلا تولوهم الأدبار كدكو تيزاكو جويا مصبايا كبول ومن يوليهم يوم إذن دبره واند دب يجويا مصبايا يوم إذن أوان نرانا تهدوا لسو يجويا مصد دبره يجويا مصد دبره معنى يمدو دنيا غنسو yana da laifi illa mutaharrifan likitalin sai wanda ya kasance ya kauce ne likitalin dan dabaran yaki an biyo ka sai ka dan ja da baya irin ja da bayan da rago yake lokacin da suke karo guduwa zai ko kare da malaiki to illa mutaharrifan likitalin kenan aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma ka gudu ne dan ka je ka taru da wata tawagar ka ta yan uwanka mummune dan yana daga cikin dabaran yaki babban rundunar ta tsaya nan sai a samu mutum bakwai ko takwas ɗayan tonan faɗa su je su ko Kano faɗa ko in gan wanda zai ku ɗauka cewa su kaɗai ne sai kun taho sai a yi muku kofar rago don su kuɗa sun tsofa na ku sai su gudo a bayan su don su zo su haɗa da ƴan uwansu don a sa ku a tsakiya to irin wannan gudu da mummuni zai yi lokacin da ya tono faɗa a wurin kafare don ya dai haɗa da ƴan uwansa mummuni shi ma babu laifi a kansa shi ne illa mutaharrifan liqitali sai mai zamiya ko mai kaucewa wato domin dabarin yaƙi aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda yake guduwa zuwa ga wata tawaga in ban da waɗannan guda biyun duk wanda ya gudu a wajen yaƙi faqad ba'a bi ghadabin min Allah hakika ya dawo da fushin Allah wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ita ce jahannama wa bi'sal masir kuma tur da makoma in ta zanto ita ce jahannama saboda haka gudu a wajen yaƙi yana daga cikin abin da annabi ya ce as-saba'ul mubiqat ya ce ijtanibu as-saba'al mubiqat wani tsanci ababai guda bakwai masu halakarwa abu na farko al-ishraku billah abu na biyu as-siru abu na uku qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq abu na hudu aklu mal riba abu na biyar aklu mal yatim abu na shida at-tawalli yawm az-zahab abu na bakwai qatlul muhsanatil ghafilatil mu'minat waɗannan ababai guda bakwai suna halakar da dan adam to amma yauke ne gudu a wajen yaki ke zama laifi akwai lokacin da baya zama laifi idan mutum ya gudu shine idan ya zanto kafirai sun fi ninkin ku biyu bi ma'ana ko 20 ne kafirai 50 ya halatta ku gudu ba komai amma inda za ku tsaya har ku yi shahada to wannan ya fi falala dan saboda sun ninka ku har sau biyu da tsoriya a kai amma idan ya zanto ko 20 su 20 ko 20 su 30 duk bai halatta ku gudu ba ko 20 su 40 bai halatta ku gudu ba saboda haka idan kai daya karatin kafirai guda biyu su tare ka auna lungu bai halatta ku gudu ba amma idan kai uku ya halatta ku gudu wannan kaidar guduwa wajen yake in sun ninka sama da ninki biyu to ya halatta a gudu ninki biyu abin da ya biyo baya bai halatta a gudu ba ko kaga wannan kenan wannan ana halalo shi ne tun cikin ayoyin da zamu karanta nan gaba al-ara khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dhu'fa fa yantakum minkum 100 sabirun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma as-sabirin idan an samu 100 za su rinjaye 200 in an samu mun 1000 za su rinjaye kafare 2000 kenan ya nuna duk mutum da zai iya fuskantar mutum biyu in sun kai uku ya halaka gudu amma in biyu ne bai halaka gudu ba shi ne ka'idar gudu a wajen yaki wannan kenan sai sauran bayanan da yake da alaka da wannan sai mun zo kan wancan ayoyin abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nan a riddansa lokacin da aka ce shi an kace shi yana matsayin kafiri ke dan haka ba za a yi masa sallah ba ba za a yi masa likafani ba ba za a yi masa burnewa binnewa irin binnewa da ake wa musulmi ba amfanin kace shi dan yana komawa ne zuwa ga sauran musulmai dan a tsare musu imaninsu inda ake wani zai rinda kyale shi wani zai ke rinda kyale shi to da waɗanda suke masu raunin imani sai su bar addinin gaba daya amma duk wanda sai in yayi yanzu za a kace shi to ba zai yi bar addinin ba dan gashi an kace wani a gaban sa ya gani amma shi dai wanda aka ce din ba wani amfani da shi ba na ba wani abu da na sani wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mai kiran sallah zai faɗa duk abin da kalmomin da malamai suke faɗa yawanci ijtihadi ne na su amma bai tabbatar da hadisi saboda zaka ansa ne abin da ake kirawa a sauran duk zaka maimaita irin abin da mai kiran sallah ya faɗa abin da nake nufi babu wani sabon abu da zaka faɗa lokacin da aka ce as-salatu khairun minan nawm duk kalmomin da ake hikaitowa cewa in mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm galiban su ijtihadat ne na malamai na wannan yayi kuskure wani tasbihi cikin sallah baya sa ka tsara yadda raka'a da don tasbihi an yi sabani shin mutahabbi ne yin tasbihi ko kuma wajibi ne zance mai karfi shine tasbihi wajibi ne amma kasancewar abu wajibi ba shike nuna in baka yi shi ba baka da sallah barin abin da yake wajibi ɗaya ne daga cikin biyu in ma zanto ka farki da mantuwa to wannan babu komai a kanka in ma ka farki da ganganci kuma bayan wajibin sa ya tabbata to wannan kana da zunubi ne amma ita ruhin sallar ka yi ba a cewa bai ba yanzu tsali kamar ikama ne ni nan sallar ban yi ikama ba da ce sallar ta bace ba amma na yi laifi na bari ikama zai ikama ba da cikin rukunan sallah amma da a ce ban yi fatiha ba da gangan kaga ba ni da sallah dan fatiha rukuni ne cikin rukunan sallah da zan ki ruku'i da gangan ba ni da sallah dan ruku'i rukuni ne daga cikin rukunan sallah amma wancan ku tasbihi a bisa da ra'ayin ma da ke cewa wajibi ne kaga ko mace tsakanin wajibi da rukuni yanzu ko da cikin hanyar mace za a ce ma ga rukuni guda nawa na farko ihrami na biyu shi ne at-tawaf na uku as-sa'i bayna as-safa wal marwa na huɗu shi ne wuqufu bi arafa to waɗannan duk rukunai ne amma za a ce maka kuma ga waɗansu ababe wanda suke wajibai na aikin haji wajibi ne mai aikin haji ya sanya tufafin da suke masu kaza masu kaza inda za ka zo ka sanya tufafi din kake to wajibi ka sanar amma aikin hajin bai rushe ba sai dai kai fidiya dan saboda kai kike wannan gurbin saboda wani bambanci tsakanin abin da yake wajibi a cikin ibada da abin da yake rukuni dan haka tasbihin da ya bari wannan baya sa har ya sake raka'a da ya bar tasbihi a cikin ta kuskure Allah ta sai asalin ta wannan tasbihi da ya bari kuma wannan bane da bambai kawo rushewar sallah ba auransu yana nan ba abin da ya lalata auransu dan ma'aurata sun taɓa yin wata rayuwa ta banza a datar zina wannan ba shi ke nuna in mutum ya aure kuma baya da auren ba musamman shi wannan wanda ya ambata cewa ita ta yi zina da wani daban shi kuma da wata daban wannan bai shafi auransu ba ko bai kamata dan adam ya tonawa kansa laifi ba dangane da ya tona kansa asirin abin da ya baya ba Ubangiji ta'ala baya son mutumin da zai yi laifi a ɓoye kuma ya zo ya bayyana an gane ko duk da cewa wani mai tunani ya dauka cewa a to ai da mutum ya yi laifi a ɓoye gara ma ya yi a fili dai idan kai a ɓoye ai ya zama munafuci kenan ka je a ɓoye ka yi kaza ka fito fili kuma ka zama salihin bawa wannan ya zama munafuci kenan ba haka bane ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bayyana laifi ba shi kansa laifi ne bai zama kansa bayan laifin saboda lokacin da kake bayyanawa kalla kake yi da abin cewa ya jama'a ku zo ku yi koyi da ni kamar kana so jama'a da nan masu wannan ya zanto ya yi yawa kenan shi yasa ita shari'a abinda kai a koyi ba ta kawo da idan ka fito ne za ta maka horo in kai a koyi ba ruwan ta da kai tsakaninka da ubangijinka. To dan haka mutun ne yayi wata rayuwa ta da kafar na bai kamata ya zo na kai towa mata ta ba duk yadda zan tayi dadi ko ita ta yi wata rayuwa da mara dadi bai kamata ya kai to wannan ba dan wannan zai zo duka ko zan to ba ta ganin mutuncin juna kuma nan gaba ba za ta amince wa juna ba ko unguwa ta tafi ranka zarginta ko asibiti ko ta dai ba ta lafiya. In ta ce bata zo sai cuta ka ga dama da nafa da kanta ma ta bani labari wata hidda ta hidda min ahaliya kenan ba dama haka za ta ke to yanzu kuma ta je ta daɗe a wuri kaza kin dawowa kanki zargi kenan. Kai ma ko wani wuri ka je ko kiyamun lili ka je ka dawo baka dawo sai karfe uku ka zo kuma baka son ka bayyana da kiyamun lili ka ji dan baka son ka yi riya sai ta tuhume ka. Cewa dai mai yiwuwa kila ada ila siratin ula ki ya ko ba a can zangonsa na farko. To da haka bai kamata mutum ya tona wa kansa asiri ba sai ya istighfari tsakaninsa da Ubangiji Allah ya yarda masa. Na'am. Malamai suna bayani dangane da shan magani da mata ke yi don saboda hana zuwan jinin al'ada. Ko kuma wanda za a sha domin a jawo shi ya zo kafin lokacin su yayi. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan mace bai halatta ta yi ba sai da izinin mijinta. In miji ya ba ta izini ta iya yi. In ba ta da miji ko wanda ba ta neman izinin kowa za ta iya yin kayanta. To sai dai a binciki likitoci. Likitoci na bayanin cewa shi wannan magani da zai dakatar da jinin al'ada har zuwa wani lokaci yana haifar da cuta a jiki. Bincike ya nuna daga baya-bayan nan cewa yana haifar da ciwo na kansa saboda haka ga akwai matsala kwarai da gaske. Da haka bai halatta ba mutum ya yi amfani da maganin da zai haifar da wata cuta. Ya kamata idan za a yi amfani da magani kowane irin magani a nemi shawarar likita domin likita su ne ahlul zikiri a bangaren magani. Allah kuwa ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamuna. To a bangaren kiwon lafiya da likita ne shi ne ahlul zikiri ba liman za ka je limamin juma'a ko karsu sa sai dai ya karanta wancan abu kuma juma'a. To dan saboda haka sai a kiyaye kwarai da gaske. Asalin magani in ba zai haifar da cuta ba to ya halatta mace ta yi amfani da shi da izinin mijinta. In ko ba ta da miji ma'ana za ta yi amfani da shi ba ta neman izinin kowa. In ko zai haifar da cuta bincike ya nuna haka to ya kamata a nisance shi. Na'am. Idan mutum na tare da Alkur'ani sai kasance a lalata ta warware zai ci gaba da rike shi zai je farfi zai je farfa. To sai ka yaya da shi ke nan ba in baka rike ba wani kuɗi a kanka. Asalin maganan wajibin cewa ba a taɓa Alkur'ani sai da alwala magana ce da malamai suke sabani a kanta. Akwai malaman da ke ganin wajibin dole sai da alwala za ka taɓa Kur'ani. Akwai wanda suke ganin a'a in dai ka kubuta daga babban kari ma'ana ba janaba tare da kai mace ba al'ada tare da ita ba jinin biki tare da ita wannan su ne babban kari. Mace tar ka zaman ka tsarkaka daga babban kari to karamin kari kaman bauli ko bayan gida ko tusa wannan baya ana ka taɓa Alkur'ani. A kuma wanda suke ganin matukar kai musulmi ne ya halatta ka taɓa Alkur'ani dan kafirai su ne aka ce na jisa kai ko mun bane ban sa bane sabiri. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun. To kaga mafhumul mukhalafa na wannan ayar mu ne sun zo mai kenan sun zama to tsaka ku kenan. Kuma annabi ya faɗa cikin hadisi ce al mu'minu la yanjus mu'mini baya najasuwa mu'mini ba najasa bane. Har Abu Hurairah wata rana janaba ta kama shi sai ya gamu da annabi a wani titi cikin titi nan Madina da Abu Hurairah ya gwa annabi daga nesa sai ya boye bai da annabi ya ganshi ba. Sai jaraba ce da kike zai je wanka sai zo annabi ce tazu na ganka kuma sai na ga bangan ka ba ka boye ina ka shiga ita a daga naba ce jikina sai na ji ba na san hadar ka wannan hali sai ce subhanallah almu'minu la yanjus ite yume na gudu a cikin wannan lamarin subhanallah kana a ta'ajjuban ma'ana annabi ya faɗi kalmar subhanallah dan yayi mamaki me yasa Abu Hurairah haka ai mu'mini ba da tsaba bane ba kai karan kanka dai yanzu akwai wajibin wanka a kanka amma jikinka ai ba na tsaba bane ba.
Malayani, ini malam ini adalah malam yang sangat
wannan tambayar tana da muhimmanci. Yanin wata da asubahi baya hana ganshi da yamma, su abinda kwakwalwar su ke ce musu shi wata idan ya fito da asubahi shi da rana wani ga wani fitowa, shi yana da fitowa kenan ko to gashi da asuba, to ta yaya aka yi kuma wato ka take nan dole ya riga da faduwa, ta yaya za a yi har rana ta zo ta wuce shi ta fada sannan kuma ka sake ganin shi da yamma? Kun fahimci wannan? Rana ta wata ya riga rana fitowa, to tun da ya riga da fitowa ya kamata ya riga da zuwa yamma. Mu ko mun san a yammacin da ake ganin wata, ka'ida ta rana ta fada ake ganin watan kuma ya kullo. Ita tana kan kasance yana nan gurin, wannan yana ta riga shi ne? Ta riga shi faduwa kenan. To sai suka ce tun da ya riga da fitowa kamata ya riga da faduwa, bai kamata wato ainihin ta riga shi faduwa ba. Wannan dalili ne na hankali ba na shari'a ba ne ba aya ba ce ba hadisi ba ne. Na ni ne na ɗan adam zai iya yin daidai zai iya yin. Amma Allah ya nuna mana hanyar rana daban hanyar wata daban. Lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal-layli sariqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ba ruwan kowane kullun kaga nan gurin tanwin al-yawad ne. Kullun ay kullun min al-qamari wa shamsi fi falakin yasbahun. Kowannen su a kan titin sa yake daban, titin rana daban, titin wata daban, ba sa cin karo da juna ba lantana su yi karo. Hanyar kowanne daban take. Ina ba zan fahimta. Hanyar kowa daban take, babu yanda za a yi su haɗu da juna. Balantana ka ce idan wannan ya zuwa wani zuwa akwai mamaki ƙwarai da gaske. Kuma Ubangiji ya ba mu labarin rana dai tafiya take. Wacan su tajiri li mustaqarrin laha zalika taqdiru al-azizil alim. Ita rana tafiya take. A ina kuma yanda aka ba mu shi kuma wata tafiya yake. Ita rana ba mata tafiya ba, gudu. Domin aljirin shi ne gudu. Tajiri li mustaqarrin laha. A guje take tafiya. Zalika taqdiru al-azizil alim. To wata kuma shi ma guduwa yake yi. Wallahu a'lam. Saboda haka dai mutum ya daina kwatanta abu da hankalinsa. Ganin wata a yamma da asubahi baya ana kuma a gan shi da yamma. Maganar da take cewa ganin wata a asubahi shi ke ana a gan shi da yamma, wai in wata mai kwana 30 ne watan zai koyi kwana 2 ba za a gan shi da asuba ba, sannan ya fito a yamma, in mai kwana 20 ne zai koyi kwana 1 sannan a gan shi da yamma. Magana ce ta malaman ilimin taurari. Ba Qur'ani bane, ba hadisi bane, ba maganan Malik bace, ba Shafi'i bane, ba Abu Hanifa bane ba. Ba ɗaya daga cikin mazhabobin nan guda hudu da ya kawo wannan magana. Ba za ka ganta ba a Ahlari ko a Imawi ko a Askari ko a Risala ko a Muktasar Khalil ko a cikin Mudawwanatul Kubra, ba inda za ka je ka ga wannan. Ba magana ce ta malaman ilimin tauraro. Bincikensu ya nuna musu haka. Kuma wannan bincike ana yi ne ta fuskar a kwatanta kaza da kaza kaza ya faru. Ile ya faru sau ɗaya a shekara, ile ya faru sau biyu, ile ya faru sau ɗaya a rayuwa gaba ɗaya bai sake ba mai tuwa ba. Wannan ba a mayar da shi ya zanto ka'ida ta ibada da take bai mai tuwa ko wace shekara. Ba zai yiwu ba. Lallai duk abin da zai faru ga shekara, mu abin da aka yi rafsan mu da hu shi ne al-hilal kawai. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitun lin-nasi wal-hajj. Annabi kuma ya ce idza ra'aytumuhu fa'tiru wa idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru. Dan kun ganshi ku yi azumi, in kun ganshi ku aje. Duk al-hilal yake magana. To al-hilal din nan da Annabi ce in kun ganshi, bai ce ba in kun ganshi da sabo ba za ku ganshi da yamma ba, in kun ganshi da yamma ba za ku ba wannan magana gaba daya. Saboda haka mutane su dunga rutsuwa da irin wannan magana. Zai sake wata dabara daban ba wannan ba. Kamar yadda haram baya zama na cita ba, kuma dukkan abu, ba dukkan abu na haram ba ne ba za ka ce kuma ko aiwatar da shi ko kuma yin amfani da shi ta wata hanya kuma ya zanto haram. Za a iya wa haram ta wata hanya ba, bai zama haram ta wata hanya ba. Yanzu zinari haram ne na mujiya sa. ya yi tufafi na zinariya su yansa. To, amma a haramun ne ya zafi, haramun wani ba. Saboda haka, da tahrim da najasa wannan hukuncin su daban-daban. Abin da suke cewa kullu najisin haram, amma walaysa kullu haramin najisa. Dukkan abin da aka ce najisa ne to sai kaga haram ne, amma ba dukkan haram bane kuma ke zama najisa. Saboda haka idan an ce abu kaza haramun ne, ba za ka ce wasa da shi ba, don farko sai a tambaya wannan sai dai a yi magana kan hukuncin wasa umuman ko da mene ne. Ina ba da kasa, ban bayar da ba ta fi ne sosai. Malamin da yake cewa shi dan wata ya fito a yamma, a da safe da zuwa ba za a ganta a yamma ba, da aka yi gina wato hukunci kan wannan yake daukan azumi. In za a bin sallah ko ba za a bi, ba za a yi bin sallah. Yanzu abin da ya kamata a wayar masa da kai. Kuskure kuma kowa na jikinsa, da diloli ku nauni girma. Alhamdulillah.